الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقوى مسلمي إن شاء الله وأعوذنا لنا تعالى مسودة تكي أكو gawatar Rajab hijiran manzon Isa alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 27 ga watan 2 miladiya 2020. A wannan rana ne zamu soma karatun wannan littafin risala. To amma kafin mu shiga cikin littafin, a ka'ida yana da kyau a yi ta'arifin wane ne mawallifin littafin nan, sannan kuma menene matsayin shi kansa wannan littafi nasa. Wannan littafi na risala, kamar yadda muka gani, littafi ne wanda aka sa min suna ar-risala. Me ma'anar ar-risala? Shi ne saƙo, kamar ka ce wata wasiƙa ce, wani saƙo ne. To shi mawallafin wannan littafi, kamar yadda kuka gani a jikin abin nan, Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, al-mutawaffa sanata 368 hijiriya. Ibn Abu Zayd ana masa al-kunya da Abu Muhammad, shi sunansa Abdullahi Ibn Abi Zayd, shi Abu Zayd sunansa Abdurrahman. Wannan bawan Allah an yi sabani dangane da shekarar haihuwarsa. Maganganu ne aka ambata guda uku, amma maganar da tafi dacewa shi ne an haife shi a shekarar rasuwan al-Imam Tabari rahimahullah. Imam Tabari ya rasu 310. To a wannan shekarar aka haife Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Wasu ce an haife shi a afuwar an haife shi 313, wasu ka ce 316. To amma maganar da tafi dacewa, kamar yadda na faɗa, shi ne an haife shi 310. Kaga za ka ce saura kaɗan ya kasance a cikin al-qurunul mufaddala, wa'incan tsare ku da manzo alaihi salam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Ibn Abi Zayd yana daga cikin ɗaiɗaikun malamai wanda Allah ya hada musu ilimi da tsantsar ibada, sannan kuma da tsantseni gudun duniya da kuma karimci. Mutum ne wanda yake karimcinsa ba zai iya misaltuwa ba. To duk Allah subhanahu wataala ya hada masa wannan baiwa ba wai ta wasa ba. Sannan abinda zai baka sha'awa, wannan littafi na risala Ibn Abi Zayd ya wallafa shi, hijira tana da shekara 327, ya dan shekara nan, dan shekara 17. Ba wai ya je makaranta ya soma koyowa ba, a'a yayi wannan talifin. A cikin masallacin akwai dan shekara 17? Babu. Lokacin da ya wallafa wannan littafin kenan. Wannan shi yake ne nuna maka yadda magabata Allah ya taimake su suka ci ribar rayuwa. A ce mutum dan shekara 17 ya soma talifi. Shi ya sanya malamai suka ce haihuwarsa a ce 310 shi ya fi dacewa. Don yanzu in ka ɗauki maganar masu cewa an haife shi 316, ka gina ɗan shekara 11 kenan. In ka ce 313 ya ɗan shekara 14 kenan. Saboda ka yana ɗan shekara 17 ya wallafa wannan littafin. Kuma abin da zai baka sha'awa, ba wai da kan ƙirji ya yi ba ya ga cewa ya haɗu, bari ya soma talifi shi ma ya gwada sa'arsa, a'a. Abu Maharaz ko Abu Mahfuz shi ne ya zo ya roƙe shi cewa shi a matsayinsa na malamin da ke koya ma yara Qur'ani, ma'ana kamar yadda ka san makarantun allo tsantsan Qur'ani ake koyawa, ya ce to yanzu ga 'yan yara nan ina buƙatar su san tsarki, su san alwala, su san sallah, a yi musu ɗan wani rubutu da zai taimaka musu. 'Yan yara 'yan Islamiyya. La ilaha illallah. suwake mai littafin risala dattijo nawa ne zai iya risala kai ka san wato abin ba karba ba kadan bane yo Allah da tuwa malam ahadari dai wannan nawa ne zai iya hukunta maka babu fisahwi zuwa karshe sarka bane ba zaka ji wallahi ko yau din nan akalla ina jin ya kai mutum biyu ko uku da suka kira ni tawaya suna fatawar sallah fatawar nan bata wuce ahlari ba kuma kila wasu su ma suna da jikoki to amma yanzu ga risala an yi ta saboda ƴan yara ƴan islamiyya ko ka ce ƴan makaranta allo wanda suke babbago da farfaro wannan yasa Allah ya yi albarka a rayuwar magabata mafi yawan littafin za ga cewa roƙa akai yanzu ku duba malami askari shi ma askari nan ba buga kirji yayi ba roƙa su akai Allah dan samar da wani abu da zai taimaka ta bangaren addini to amma yanzu za ka ga matasan mu sun soma warin bunsuru ba su balaga ba yanzu wallahi akwai wani littafi na wani matashi wai ya soma talibi ya kai ya samu wani mai hali cewa da Allah a taimaka ga littafi ya buga ya rubuta kafuwan a buga to Allah sai ya taimake shi sai ya ambace ni shi mutumin ya sani sai to gaskiya a kawo min littafin sai in na karanta na gamsu a buga to littafin yana nan abinda na tsara insha Allah ta'ala akalla da na duba shafi ɗaya zaka iya gyara wajen 20 a shafi ɗaya wallahi sunan littafin ba daidai bane asalin sunan littafin ba amma dole mawallafi ne kuma yanzu shi ma nan zai harde yanzu na ɗaya ya fito sai littafi na biyu sai littafi na uku in ka tambaye shi yanzu na wato ina da inda na tsaye ba zan yi kafara ba inda zaka zaunar da shi ka ce wani dalilai ne suke sawa a yi talifi ai ba haka ake rubutu ba akwai dalilai akalla sun kai wajen bakwai wanda saboda ɗaya daga cikin su ake yin talifi to in ka tambaye shi ko ɗaya ba zai iya sani ba shi dai yanzu kaga idan aka buga aka yi lancin ko ba komai a sabbin abin tabawa duk ba haka bane ba wato shi yasa za ga cewa kusan ba albarka ilimi yanzu saboda abubuwa ne neman suna neman abin duniya neman fice shine su kuma waɗancan magabatan wallahi wani ma bai rubuta sunansa a cikin littafin sai ya mutu a rubuta saboda tsantsan ikhlasi kawai shi dai ya yi da koyi addini sai bayan ya mutu sannan sai a rubuta sunansa amma bai da a rubuta ba to saboda ka Ibn Abi Zayd kamar yadda muka faɗa yana da shekara 17 ya rubuta wannan tafi kuma ga dalilin da ya sa ma ya rubuta littafin kamar yadda malamai suka ambata cewa wannan littafin nasa yana daga cikin littafi da ya zama madogara a wajen fiqhun malikiya malaman tarihi suka ce da aka soma rubuta shi a Baghdad sai da aka sai kofi a dinari 20 kofi daya menene kudin dinari yanzu akalla dinari ɗaya zai kai kusan 60,000 to sai 60,000 su 20 kofi daya to kaga wannan ya nuna cewa littafi ne wanda kimarsa ta kai ko ta wuce yadda ake zato Allah ya jaka Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce wallahi kusan a rayuwarsa zai yi wahala ya bada fatawar da ta tsallake littafin risala zai yi wahala kusan mafi yawa duk fatawar da zai bayar tana nan cikin littafin risala to saboda haka wannan zai nuna maka cewa ba karamin littafi ba ne gaba ta biyu shi kansa littafin littafin risala ya kai matsayin da wato malamai suke cewa ba su wuce littattafai guda biyar ba wanda za ka ce sun haɗe ma duk abin da ya shafi mazahib ko kuma fatawa ta malikiya za mu ga cewa ɓangarori na ilimin addini malamai sun ce guda biyar ne wanda ake so in sani ka sani duk mu sani gaba ta farko shine aqida mutum ya san sifofin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya wajaba a sifanta Allah da shi da abinda ya koru abinda bai halatta a sifanta Allah da shi ba da abinda kuma yake da'izi a wajen Allah subhanahu wataala sai kenan sannan bangaren ibada abinda ya shafi sallah azumi zakka da sauransu kaga dalibin ibada kenan sannan janibi da ya shafi al-akhlaq dabi'u da ya kamata a ce musulmi ya sifanta da su ya sifanta da su sannan kuma al-adab ladubba wanda ya kamata a ce duk musulmi ya lantsu irin waɗannan ladubba abu na biyar shine al-mu'amalat abinda ya shafi saye da sayarwa ciniki kasuwanci aro jingina bada bashi duk wannan kaga mu'amala shi ne wannan abubuwan guda biyar ana so lallai ka san su waɗanda rayuwarka ta addini ba za ta tabbata da kyau ba sai ka san su to wannan littafi na risala duk ya ambata su gabaki daya kamar yadda za mu gani bal zaka ga cewa bangaren aqidan nan shine soma kuma yayi dogayen bayanai zunzurutun aqida ta ahlus sunna saboda shi ibnu abi zaid wato malami ne wanda yake yayaki bid'a sama da yadda kuke zato kuma ya sha wahalar yan bid'a har ma malaman tarihi suka ce ya sami manya-manyan karnuka ya sa a gidan suna gadin sa to shine ko yan bid'a ne suka so su yi masa wayo ce to kai Allah gafarta malam ka fa san kakkausan maganar da maliku ya faɗa akan riƙon karnuka me ya sanya kake amfani da karnuka yi sai inda maliku zai zo wannan lokacin nawa zakuna zai kai gidansa ba karnuka ba saboda mutum ne wanda wato yan bid'a sun zage dantse sun zare kansa kalolinsu a kansa kuma yana da rubuce-rubuce masu yawa akwai littafin sa An-Nawadir wa Ziyadat wanda littafi ne mujallade volumes ne wanda suke annabi masu yawan gaske kuma wannan littafi nasa na risala ya samu shuruh masu yawa yana da kyau dalibin ilimi akalla kada ka kasa samun guda biyu zuwa uku akwai Kamaruddani ita ce wacce tafi zamowa ruwan dare Kamaruddani sannan akwai Al-Fawakihud Dawani sannan akwai al'adawi ita al'adawi dai gaskiya ta yi yawa sosai don zai kai kusan bolin guda hudu hakan nan masu ɗan girma amma dai samar da za ka cewa ga ta nan guda ɗaya haka ita ma abin nan fawaki huddawa ne to kuma akwai masalikud dilala ita masalikud dilala aikin da ta yi marisala shi ne ya biyo duk maganganun da ya faɗa tun daga tsarki zuwa sallah zuwa kaza to duk wata gaba da mai risala ya ambata to zai kokarin ya nuna ta ga hadisin da ya dogara a wajen matsala kaza idan hadisin mai rauni ne zai bayanin rauninsa idan mai inganci ne zai nuna cewa ainihin hadisin ya inganta to akwai wani bawan Allah shi kuma aikin da ya yi muqaddima domin kamar yadda za mu gani in mun shiga muqaddiman nan ta risala tsagwaron aqida ce ta ahlus sunna amma sai aka samu mafi yawan wanda suka yi sharhi ba su ba wannan muqaddima haƙinta ba shi yasa wani malami ya yi mata sharhi za mu ga muqaddiman nan ba ta da yawa kamar yadda za mu gani wato tun daga inda ya ce amma ba'du a'anan Allah za ka cewa shafi ɗaya ne da kusan rabi amma wannan malamin sai da ya mata sharhi shafi wajen 460 ina da shi ya zama wato sharhi ne na matan risala iya wannan shafi ɗaya da rabin wajen shafi 400 da wajen 59 ko da 60 yayi ya fayyace kowace gaba to akwai sharhi mafi gamewa sai dai shi baya samuwa sosai sunansa tanwirul maqala shi ma yana daga cikin shuru wanda suke ainihin mu'asira wato bai daɗe sosai ba shi wannan kun san galibi wanda ya riga ya wuce to wanda ya zo bayansa zai haɗa fahimtarwa ne duk sai dunkule su ainihin a waje ɗaya to a matsayinka na ɗalibin ilimi bai kamata ya zumbu baka da sharhin risala ko ɗaya ba ina fata mun gane akwai wata magana ta burge ne ta alƙali Iyam wanda yake magana akan Ibn Abi Zaid wato ga abin da yake cewa akan Ibn Abi Zaid sai yake cewa haza ri'asatad din wad dunya. Wani Imam Az-Zahabi ya kawo shi a cikin Siyaru Alamin Nubala da ya zo tarjuma Ibn Abi Zaid, yake cewa shi Ibn Abi Zaid Allah ya hada masa shugabanci na addini da na duniya. Da ko wanda za ka gani cewa malami ne kuma Allah ya bashi wani shugabanci na zamantakewa na al'umma gabaki daya, ma'ana sai kama wani kware-kware masaraki. Yace wa ruhila ilayhi min al-aqbar, kuma duk yankunan duniyan nan sai da aka taka zuwa gare shi. Shi yasa ake ce masa malikun al-asghar, wato karamin maliku, abin da kira Ibn Abi Zaid kenan. Yace wa najuba ashabuhu, kuma almajiransa sun samu daraja da daukaka a duniya. Irin wannan gabar za ta nuna maka lalacewar ƴan Shi'a. Daga cikin daukakan malami, Allah ya dauka almajiransa, wane yayi karatu a wajen malam wane, wane duk almajiran malam wane ne, a ce sun yi daraja sun daukaka. To kun ga su kuma ƴan Shi'a da suke nuna sahabban manzon Allah sun yi ridda mutanen banza ne, kaga annabi manzon Allah aka ce mutunci kenan, ya zo ya kare rayuwarsa, makarantarsa ba ta ba da wani intaji na ku zo ku gani ba, sai mutanen da ba za su ce kawo nan ya zo ba, wannan shi mutunci ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin darajar malami sai ya yayi almajirai masu mutunci, almajirai masu karatu masu sani ya kamata. Shi yasa alƙalin Iyaz da yake cewa wa najuba ashabuhu, kuma almajiransa sun samu darajar ɗaukaka. Wa kasuran akhizuna anhu, kuma wanda suka karbi ilimi a wajensa mutane ne masu yawan gaske. Malamai suna cewa ɗaruruwa kuma kafin dubunnai duk sun karbi ilimi a wajen Ibn Abi Zaid. وهو الذي لخص المذهب سكتي غباكي دي ما شيني wanda ya summarize din mazhaban malikiya gabaki dayanta, ba'ana littafin sa kai ka ce summarize ne na dukkan abin da maliku ya tafi akai. Yace wa mala al bilada, yace wa mala al bilada min ta'alifihi, kuma ya cika duniyan nan da rubuce-rubucen sa. Abinda zai baka sha'awa ku duba yanzu nan, an ce ya rasu 386, akwai masu cewa da 89, to amma dai da shidan shi ya farin jaye. To amma littafin sa An-Nawadir wa Ziyadat, kusan ina ji yanzu da wahala a ce ya wuce shekara 10 wani abu da soma bugawa. Suwa daga cikin littafai wanda suke ajiye ba a ma san da su ba, sai daga baya bincike ya kai bincike aka fito su, aka zo ainihin aka yi tahqiqin su, ya zama ainihin an yaɗa su. To wannan a gurguje a takaice shi ne wannan littafi na risala, kuma wancan malamin shi ne Ibn Abi Zaid al-Qayrawa ne. Na da lokacin farawa? Na da lokacin farawa ko kuma dai? A tsaya daga haka? Ya kuka ce? To shi kenan, ga alama dai ana ganin a takaita haka. To shi kenan, insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan. Aƙalla mun yi shimfiɗa mun san waye mawallifin littafin, kuma littafin mai zai dora mu a kai. Wannan littafin in Allah da ba za mu yi masa sauri ba, za mu so mu ɗan bibbe shi a hankali, fatan da muke mutane su fahimta, ya zama kuma su ma sun karanta da shi. Yanwa daga cikin abin da yake sa ilimi ya zauna, muzakaran ɗalibai ya so ya so, da kuma koyar da wani. Duk littafin da ka koya wa mutum biyu zuwa uku, to insha Allah ya zauna maka. Kuma sannan duk littafin da za ku yi muzakara kai da ɗan uwanka ko ƴan uwanka, to ya fi zaunawa. Yanzu ku duba Imam Tsabari da muka faɗa. Imam Tsabari ku duba shi ne wanda ya soma rubuta tafsiri daga Baqara Hannasi, kafin shi ba a taɓa rubuta tafsiri gabaki ɗaya ba. To amma shi da abokanansa za ka ga cewa sun tafi gari kaza su haɗu domin su yi muzakara ta ilimi. Imam Tsabari kamar yadda malaman tarihi suka ce da zai yi tafsiri, ya ce zai rubuta masa tafsiri da zai kai kamar mujalladi 400. Aka ce ina, ai ba zai iya karantuwa ba. To zai rubuta kamar 40, suka ce ba zai karantu ba. Shi da ya yi wannan balms manya-manya wajen ka ce ko da yake ma ni dai mujalladi na idajin 12 ne, kuma kowanne balm 2 ne aka haɗa. Wannan ɗan takur ne ya yi. Ibn Jauzi ma da ya yi Zadul Masir mujalladi 9 yace yaga wasu masu tafsiri sun fada da yawa yayi yawa wasu kuma sun yi dan tsugul to shi yasa yayi wannan dan a haddace mujalladi 9 a dai mutu to kaji to za ga wannan magabatan malam rayu wasu gabake dai kawai ta karatu ce dan Allah ina babu shawara duk wasu masu zuwa makarantar nan mutum ɗaya biyu ko ku su dinga haduwa karatun da yau akai a sati sai wani satin ya zo amma na tabbatar da tafannan da muke tun daga ahadari zuwa wannan safin na ce za a bai muzakara in wani ya manta gaba kaza to wani yana tuna da ita kai in ka manta gaba kaza abokinka ya tuna sai ga cewa kuna muzakara kuna karuwa da juna kuma ilimin yana da kasancewa wallahi wannan matsayin namu ku ne nan gaba ko ku shirya ko ku shirya ba mu ba shirya muke ba dole abin ya zama mana kawai to kai ma ka yarda cewa wata ran wallahi baka shirya ba kawai sai ka ji ka an nada ka limami kai ma an baka kujera ka zo ka zo saboda ka ya kamata kai ma ka shirya tun yanzu to muna fatan Allah ya bani albarka a rayuwa abinda muke yarda dai Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna fatan Allah ya fi mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to dan haduwar
addu'a shine amantu billahi al-azim wahda wa kafartu bil jibti wa taghuti wa atasamtu bil uratil wufqa lam fisama laha wallahu samiu alim حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى لا ku haddace ta bacin yanzu to shi ne ta kama shi to dan mantuwa wani yake tambaya wai mutumin da yake bin liman sai sujuda kabbali ko ba da ta kama shi ya zai yi in kana bin liman in dai baka rage farilla ba to liman ya dauke maka misali yanzu kana cikin sallah sai wani kawai ya kira wani mai sunanka sai ka ce na'am kawai ka manta to yanzu kai mai kai magana a cikin sallah amma kuma sai aka yi sa'a liman kake bi ba kabali ba ba'adi liman ya dauke ma amma inda kai kadai ne kaga sai kai ba'adi to saboda haka idan mutum ya manta in dai bai rage farilla ba yana bin liman to liman ya dauke masa